أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمة المسلمين مانيا دا متاسا دا دتيجي دا انسماري إلينا da muka haɗu a wannan masallaci na markazun rahma da ke nan birnin Jalingo fadar jihar Taraba a arewa maso gabashin Najeriya. A wannan rana ta Asabat yinin 14 ga watan Rajab shekara ta 1447 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya dace da yinin 3 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya. Kuma mun haɗu ne a wannan gari wanda ɗaya ne daga cikin garuruwa da muke ƙauna, kuma ma'abotan cikinsa suke ƙaunar mu. Muna ƙaunar wannan gari saboda gari ne na iyayenmu, gari ne na malamanmu, gari ne na abokanmu. Wannan gari ɗaya daga cikin abin da yake da alfarma a kanmu shine ɗaya daga cikin manya-manyan malamaina da ba zan gushe ba ina ƙirga su a matsayin manyan malaman da na amfana da su, kuma ba zan gushe ba ina amfana da su, fadilatul Sheikh Dr. Abu Yasir Ibrahim Jalo Jalingo. Allah ya ƙara masa lafiya da albarka da tsawon kwana mai amfani. Sannan kuma gari ne na abokanmu waɗanda muka yi karatu da su da waɗanda muke ci gaba da yin karatu da da'awa da su, Dr. Salihu Barau da Dr. Kabiru Lamido da sauran manya-manyan malamai masu da'awa a nan garin, sauran waɗanda suka halarta a nan da waɗanda ba sa tare da mu, kamar ango Dr. Salihu, Dr. Salisu Ishaq da sauransu duka, ko don waɗannan bayin Allah suna da matsayi a wurinmu da dole mu shiga cikin duk lokacin da aka nemi mu zo nan, ko don ziyara gare su da ƙarfafa ƴan uwantaka da tunda take dole mu amsa. Sa'annan bayan haka wannan gari-gari ne da Allah ya albarkace shi da ɗaliban ilimi masu son karatu, kuma waɗanda Allah ya yi wa baiwa ta karatu, musamman wannan dakakken hafizin Alƙur'ani makaranci bilƙira'ati saba balil ashir almutawatira Muhammad Abdul Malik, wanda ɗalibinmu ne tun a jami'a, kuma gashi yanzu Allah ya sa karatunsa ya ɗaukaka da har ya samu nasara cikin waɗanda suka yi fice a gasan karatun Alƙur'ani mai girma na tarayyar Najeriya gaba ɗaya, na haddar Alƙur'ani da tafsirinsa da kuma ƙira'o'insa. Allah ya albarka gare ka wannan matashi, ya ƙara albarka ga dukkan yaranmu da ƙannenmu da almajiranmu matasa a kan Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma gari ne da Allah ya wa albarka da waɗanda suke son hidima wa addini cikin mawadata, da waɗanda suke son hidima wa addini cikin sauran mutane waɗanda suke musulmi masu sauraron malamai kuma masu biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Umaru Yola, wanda shine mai masaukinmu, haɗuwa ta alheri ta haɗa mu da shi a kan hanyarmu ta zuwa Baitullahil Haram. A cikin jirgi muka haɗu da shi, babban abin da ya ƙayatar da ni har na ji sha'awar abota da shi shine yanda na ga ya sadaukar da lokacinsa da dukiyarsa da hidimarsa wajen yin ɗawainiya da hidima ga mahaifiyarsa shi da kansa. Wato da shi ne lokacin da yake ƙoƙarin kai ta jinya, wanda a wannan jinyar ne bayan ta dawo Allah ya karbiranta. Na so a ce in zo in yi masa ta'aziyya, amma dole sai dai ta waya muka yi magana. Alhaji Umaru, Allah ya gafarta wa mahaifiyarka, Allah ya mata rahama, Allah ya baka lada akan biyayya da kula da mahaifiyarka, kuma yadda har ka ga ƙarshen rayuwarta a cikin biyayya, Allah ya sa ƴaƴanka su makarakiya, su ma har zuwa ƙarshen rayuwarka suna masu biyayya da alheri gare ka. Hakika wanda ya yi mai kyau zai ga mai kyau, wanda ya yi mai muni kuma ba abin da zai gani sai abin da ya aikata. Allah ka sa mu yi mai kyau kuma ka sa mu ga mai kyau. Hakika wannan karatu namu da na yi tunani ya zama hatsin bara ne, sai abin da ya sawwaka. To amma kuma da na zo na je ayoyin da Al-Ramma ya karanta na Al-Qur'ani daga cikin suratul Hujurat, sai na ji ya ba mu maudu'in karatun a ayarsa ta ƙarshe wanda a kanta ya ƙare. Allah maɗaukakin sarki ya ce, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا كومتاني حقيقة من هلتشيكو ني دقا نمج قدات ليا دقوما بچه قدات ليا. Amma sai muka sanya ku kuka yawaita har kuka zama ƙasashe-ƙasashe da kuma ƙabilu-ƙabilu. Wannan bai sa wani ya fi wani a cikinku saboda ƙasarsa ko ƙabilarsa ba, a'a, mun yi haka ne domin ku fahimci juna, ku gane yadda rayuwa take da yadda gwagwarmayarta take. Amma wajen fifiko kan wanda ya fi kowa daga cikinku daraja da fifiko, shine wanda ya fi ku taƙawa ga Allah. Hakika Allah masani ne kuma Allah mai bada labari ne ga dukkan ayyukanku. Wannan aya ce muhkama daga cikin ayoyin da Allah ya saukar a Madina, waɗanda suke nuna cikamakin saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'umma wajen shiryar da mutane a kacokan ɗinsu da kuma shiryar da muminai a matsayinsu na bayin Allah na musamman. Abinda ayar take nunawa shine Allah ya halicce mu ne a ƙasashe daban-daban, kamar yadda a yanzu a duniya muka sani yankunan nahiyoyi na duniya har guda shida ne. Mu nan muna nahiyar Afirka, waɗansu suna nahiyar Asiya ita tafi girma, wasu suna nahiyar Amerika, Amerikan kashi biyu, da Amerika ta kudu da kuma Amerika ta arewa, sannan kuma nahiyar Australia da kuma wato nahiyar da ake ce mata Antarctica. Waɗannan nahiyoyi dukkansu akwai bil'adama da suke rayuwa a ciki, a cikinsu kuma akwai ƙasashe a yankin Asiya su suka fi yawa kuma su suka fi yawan al'umma, ƙasashe a nahiyar Afirka daban-daban, ƙasashe a yankin Amerika, South America. Dukan waɗannan ƙasashe idan ka ga mutum in ka saba da gane bambance-bambancen mutane, kakan gane wane ɗan nahiya kaza ne, ɗan ƙasa kaza. Misali yanzu a nahiyar Asiya kakan gane wannan idan ya fito daga yankin Indiya ne, wannan idan ya fito daga yankin China, wannan idan ya fito daga yankin Southeast Asia, Indonesia, Malaysia da Thailand da sauransu. Wannan kuma sun fito daga ɓangaren ƙasashen Larabawa ne, duk waɗannan ana ce musu Asia, amma da ganin su kasan kamar duniyarsu ba iri ɗaya ba ce, amma a cikin nahiya ɗaya suke. haka mu anan Afrika akwai ƴan North Africa wanda Larabawa ne Barbar akwai ƴan West Africa mu ne galibin mu bakaken fata akwai ƴan East Africa waɗanda galibin su tsakanin farare da bakake ne waɗanda suke da kalan chocolate duk irin waɗannan mutane in kaga mutum kana gane dan wuri kaza ne bayan yankin kuma dan ƙasa kaza ne wannan dan ƙasar Eritrea ne wannan dan ƙasar Kenya ne wannan dan ƙasar Uganda ne wannan kuma dan ƙasar Rwanda ne dun da duk a wuri ɗaya suka fito wannan dan ƙasar Ethiopia ne to haka mu ma a nan West Africa ga dan Nigeria na kama da dan Niger yana kama da dan Ghana amma ta yi suna da bambanci da in kaga dan Guinea ta yi suna da bambanci da in kaga dan Gabon waɗannan dukan su ƙasashe ne a cikin yanki ɗaya na nahiya guda ɗaya to haka mu ma a cikin ƙasa a nan Najeriya idan ka saba da bakaken fata ko ka saba da ƴan Najeriya idan ka ga Bayarabe zaka gane wannan Bayarabe ne idan ka ga Ibo zaka gane wannan Ibo ne idan ka ga Bahaushe ko Bafulatani ko Babarbare duk wanda ka gani kana iya ganewa sannan a cikin kabila guda ɗaya Hausa din ma wani lokaci kana iya gane wannan Basakwace ne wannan Bakano ne wannan Bazazzage ne wannan Bakatsine ne wannan duka wai a cikin guda ɗaya haka kuma a cikin Fulani haka Yarbawa suke iya fahimtar junansu Allah ya yi wannan ne da hikima inda Allah ya ga dama da ya yi mu gaba ɗaya mu zama iri ɗaya jinsi ɗaya duk sai mu zama kaman ƴan China to lalle ko da za a samu matsala duk duniya ƴan China to amma Allah sai ya bambanta wannan sai ya sa idan ka ga dan uwanka sai ka fahimci wannan ƴan bangaren yare kaza sai su yi yare su fahimci juna saboda bukatunsu da manufofinsu waɗanda suka haɗu a yankinsu ta yiwu ba su ne irin bukatu da manufofinku ku da kuke yankin gabas ko arewa ko kudu ba haka kuma a cikin ƴan kudun waɗanda suke zaune a yankin wurare wanda tattalin arzikinsu noma ne ya bambanta da waɗanda tattalin arzikinsu kiwo ne ya bambanta da waɗanda tattalin arzikinsu su ne na kifaye sannan a cikin masu noman waɗanda suke noma a kan tudu da waɗanda suke noma a kwari da waɗanda suke noma a fadama duk waɗannan suna iya bambanta to wannan bambance-bambancen Allah ya sa ne saboda ku fahimci juna ku gane juna sannan ku san yadda za ku taimaki juna gwargwadon wannan bambance-bambance shi ne ma'anar lita'arafu Allah ya yi ku ƙasashe-ƙasashe sannan sai Allah ya yi ku ƙabilu-ƙabilu saboda ku fahimci juna sannan ku gane yadda za ku gina rayuwa amma Allah bai yi haka saboda bambanci na ɗaukakar wannan yana tudu wannan yana gangare don haka na gangare ya fi na tudu daraja wanda yake zaune a Asia ya bi wanda yake zaune a Europe ko wanda yake zaune a ƙasashen Larabawa ya bi wanda yake Afirka babu wannan a addinin Musulunci dukkanmu iri ɗaya ne kuma dukkanmu bayin Allah ne yana daga cikin ma ayoyin Allah da ya ce shi ne da ya sa muka zama daban-daban Allah ya ce ya sanya mu muna da bambanci a launin fata waqtilafu alsinatikum wa alwanikum muna da bambancin yare a cikin yaren ma akwai dialect daban-daban sannan kuma Allah ya bambanta launukan fatanmu wannan baki ne saboda sinadarin laminin dinsa a jikinsa yana da yawa sama da yanda Allah ya sa sinadarin a jikin farar fata wani yana tsaka-tsaki irin wannan bambance-bambance da Allah ya yi a tsakaninmu Allah ya yi ne saboda mu fahimci juna mu san yadda za mu rayu da juna Allah bai yi wannan bambanci saboda a ce farar fata ya fi jar fata ko kuma ɗan yare kaza ya fi ɗan yare kaza ba a wannan jihar taku ta Taraba State Allah ya yi ƙabilu daban-daban tana daga cikin jihohi da suke da ƙabilu masu yawa mafiya shahara ga Hausa ga Fulani ga Jukun ga Mumuye ga Wurukun waɗannan ƙabilu akwai kuma waɗansu ƙabilun da su ma suke binsu su ma a ƙarƙashinsu ta yiwu
akwai kabila kabila a cikin yare guda. Shin Allah yayi haka ne saboda akwai fifiko tsakanin Bafulatani da Bahaushe? Allah yayi haka ne saboda akwai bambanci na fifiko tsakanin Jukun da Wurkun? Babu wannan bambanci. A addinin Musulunci dukkan mu iri ɗaya ne, kuma dukkan mu daga tushe da tsatso guda ɗaya ne, amma wanda yafi daraja a cikin mu shine wanda yafi tsoron Allah, wanda yafi bin Allah, wanda yafi kiyaye dokokin Allah, wanda yafi wani addini shi yafi wani. Saboda ba mun zo duniya bane saboda mu nuna tinkaho da tutiya ta kabila, mun zo duniya ne don mu bautawa Allah. Don haka wanda yafi wani bautar Allah shi yafi wani daraja, saboda manufar da ta kawo mu duniya ita ce bautar Allah. Don haka babbar jarabawan mu ita ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya kawo ku ne don ya gwada ku wa yafi aiki, ba wa yafi asali na tushen kabila ba. Ana iya samun wani shege ne ma bai da uba, ba a san ubansa ba, uwa ta haife shi aka tsince shi, amma ya zo ya yi daraja a cikin addini da rayuwa sama da kai da kake da asali, ko da asalinka zai kai zuwa ga wani cikin annabawa idan baka bi Allah ba, wancan shegen ya fi ka. Wannan shine ma'anar inna akramakum indallahi atqakum. Wannan shine ma'anar Allah ya halicci sama da ƙasa, manufar su ita ce da kuma ku da kuke ciki, don ya gwada wa yafi wani aiki, ba wa yafi wani ken kirar jiki, ko wa yafi wani tara dukiya ba. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'ala al ma. Saboda me? Liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah ya halicci rayuwa a rayu daga baya a mutu, shi ma saboda wannan dalilin ne. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saboda Allah ya ga wane ne yafi aiki. To haka yawan aikin mutum shine yawan darajarsa, yawan matsayin mutum a addini shine yawan matsayinsa da darajarsa, ba wace kabila ko wani yare ko daga ina ya fito ba. Don haka manufar darasinmu a yanzu shine yaƙi da ƙabilanci. Mu yaƙi ƙabilanci, saboda idan muka bar ƙabilanci a tsakaninmu to ƙabilanci zai kashe mu. Wanda yake da tutiya da ina ya fito, da shi yaya aka halicce shi ya fi wane, to wannan ya koyo ne daga wurin shedan Iblis. Allah ya tsine wa Iblis. Wanda yake da tutiya da cewa shi dan yanki kaza ne, ko dan kabila kaza ne, don haka ya fi kowa saboda wannan, wannan kuma ya koyo ne a wurin arna. Iblis shi ne wanda ya fara tutiya da asalinsa. Allah madaukakin sarki ya ce da shi, ku yi sujada tare da mala'iku. Mala'iku duka suka yi sujada, wanda idan a asali ne sun fi kyan asali idan za a bi ta wannan, sama da shi Iblis, sama da annabi Adam. Saboda su Allah halicce su da sinadarin haske ne, dan Adam Allah halicce shi da sinadarin ƙasa, shi kuma Iblis an halicce shi ne min marijin minnar. A cikin su waye fi wani daraja? Amma fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'u, dukkan mala'iku ba hadin baki suka yi meeting suka ce mu yarda ba, Allah yana faɗa suka yarda, sai suka yi daraja saboda sun yi domin Allah ya ce su yi. Kuma suka yi sujada wa wanda aka halicce su akan, aka halicce shi akan idon su, don sai da Allah ya gaya musu kafin ya yi shi, iz qala rabbuka lil mala'ika inni khaliqun bashar basharan, ni zan halicci dan Adam. Kuma sai ya halitta, bai ce ya gaya wa Iblis ba, Iblis yana gefe fa, amma shi sai yayi girman kai, sai ce shi ba zai yi ba. Sai Allah ce me yasa ba za ka yi ba, sai ce ana khairun minhu, ai ni na fi shi. Taya ka fi shi? Yace khalaqtani min nar, ni ka halicce ni daga wuta, wa khalaqtahu min tin, shi kuma ka halicce shi daga ƙasa. Taya ya za a yi wuta ta yi ƙasƙancin da har za ta yi sujada wa ƙasa? Idan mutum ya kamu da girman kai na tutiya da asali, sai ya yi wautar da za ta sa ƙaramin mutum ma da bai kai shi basira ba sai ya masa dariya. Yanzu in ba rashin hankali ba irin na shaidan, ya ce fa khalaqtani, kuma Allah ya ce da shi ma manaka an tasjuda iz amartuka ni nace kai ba sai yake khalaqtani ai ka halice ni to ai karshen magana ta kare ka halice ni sai yace saboda kawai ka bambanta halittar yanzu inda Allah ya ga dama da dukan su ya yi su da lakan inda Allah ya ga dama da duka ya yi su da wutar amma sai Allah ya ce kai na yi ka da wuta kai na yi ka da wannan kai kai masa sujada yanzu in yayi sujadar yayi yayi ladabi wa annabi adam ne ko yayi wa ubangijin da ya sa shi to amma sai yake wannan shine girman kan da kabilanci da nuna asali da tutiya da kai ina ka fito yake jawo mutum sai sa mutum ya manta da maslahar sa ta rayuwa da maslahar sa ta addini saboda tsananin bakin duhun jahilci irin na kabilanci wannan dalilin yasa kafirai suka bambanta da mu'minai iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul habiyata habiyatal jahiliya kafirai suka sanya wa kansu ba sa musu akai ba su suka gina wa kansu tutiya irin ta kabilanci na jahiliya shine habiyatal jahiliya suka sa wa kansu alfahari da tutiya daga dara da jin cewa su ɗan kabilar wane ne wane ya fito daga wane wane kuma makasanci ne saboda shi bai fito daga gari kaza ba ko bai fito daga kabila kaza ba ko daga garin su ɗaya ne wannan shine hamiyya ta jahiliya duk wanda ya dauki wannan to ya dauki jahilci na jahiliya kuma ya dauko wani salo daga cikin salon kafirai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira kabilanci da suna kafirci idan mutum yayi shi yana halatta shi kuma yana fifita shi akan addini ya zama kafirci na kufrun nifaq wanda kuma kufrun akbar ne idan mutum yayi shi yana jin cewa addini yafi amma duk da haka shi yana gani yafi wani haka kawai wannan kufrun ne duna kufur in akko laifinka har aka jingina shi da kafirci ko da har yanzu a cikin musulunci kake ai mafi girman laifi kenan a cikin kaba'ir a ce laifinka ana jingina shi da kafirci menene dalilin da yasa naga dacewar mu yi magana akan nabdul qabaliyya ko kuma muharabatul qaumiyyati wal qabaliyya da al unsuriyya a cikin mu shine saboda dacewar wannan abun gare ku a jihar Taraba ina daga cikin waɗanda nake tausayawa tare da jinjinawa shi malami na babana Abu Yasir hafizahullah duk lokacin da aka zo zabe a nan jihar Taraba sai kaga kamar abinda Allah ya siffanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi la'allaka bahi'un nafsak saboda tsananin bakin ciki akan yayin musulmi za su sama wa kansu yanci su hada kansu su samar da shugabanci na gari wanda zai yi adalci wa kowa na taba debo tawaga ta abokaina muka zo muka taya shi wannan gwagwarmaya muka yi campaign muka yi wa'azi tare ana gab da lokacin zabe saboda yanda nake ganin duk da cewa bana damuwa da harkar siyasa amma siyasa ta jihar Taraba kamar wajibi ne musulmi ya shiga ciki yasa nake gani wajibi ne akan musulmi su taya shi wannan gwagwarmaya tasa to sai dazu malam Sunusi yake ce mu yana gani yana so mu yi magana akan makomar siyasa ta al'umar jihar Taraba kuma yana gani kamar lokaci yayi da musulmi za su taru su yi addu'a saboda su samu canji nace mun saba da kai anan ba maganar lokacin addu'a bane lokaci ne na hadin kai da gwagwarmaya addu'a ba ta canza mulki gwagwarmaya shike canza mulki sunnar Allah kauniya ta sa akwai abubuwan da addu'a zaka yi saboda yafi karfin ka sai Allah ya maka kai tsaye akwai abubuwan da sai kayi da kanka kafin kai addu'a kafin Allah ya taimake ka kai amma da zaka kwana dubu kana addu'a Allah ba zai maka ba sai ka tashi da kanka ka nema gwagwarmayar siyasa tana daga ciki duk addu'ar da kai idan zaka zauna duk a masallatai ku ta addu'a Allah ya ka mana canji wallahi idan ba ku hada kanku kun jefar da kabilanci kun kawo canji ba Allah ba zai canja muku ba saboda Allah ne yace inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim inda addu'a tana canzawa da Allah yace banda masu addu'a lokacin da annabi Musa yana neman canji al'ummarsa suna neman canji banu Isra'ila ba addu'a Allah yace yayi ba sai Allah ya tayar da shi da annabi Haruna yace ku je ku yi gwagwarmaya saboda inna fir'auna ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin amma sai Allah yace a can gaba wa nuridu anna munna ala alladhina istud'ifu fil ard akwai lokacin da zamu yi alfarma mu daukaka wadanda aka kaskantar da su dinnan wa naj'alahum a'imma zamu sa su zama sune shugabanni madaukaka wa naj'alahum alwarithin ai ba da addu'a suka yi ba aiki aka tashi aka yi shi yasa da annabi Musa yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a akan Allah ya halaka masa Fir'auna addu'a mai rabbana uku sai Allah yace an karbi addu'ar amma tashi kai aiki qala qad ujibat da'watukuma fastaqima ba wanda Allah zai karbi addu'arsa kai tsaye a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah bai bashi makka kyauta haka kai ba sai dai tashi ya aiki inda addu'a tana jarawa da ba za a kore shi a makka ba da ya zo na yayi addu'a sai Allah ya halaka su gaba daya da lokacin da ya koma Madina da magana ta kare sai ya kwanta ya tabbacin sa sai Allah ya buda masa kasashe sai Allah ya ce a zalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd Allah yace inda yana so da sai yayi da kansa amma ba zai yi ba sai kun tashi kun buga qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi'aydikum idan Allah yana so ya taba su ba zai aika mala'iku bane da hannunku zai taba su haka sunnar Allah ce kauniya sai kun tashi kun nema sai Allah ya muku wannan gwagwarmayar ta siyasa domin ku tabbatar da an samar da adalci a jihar ku aikin ku ne dukkan ku al'umma musulmi na jihar Taraba siyasa da shugabanci a musulunci abin da yake nema kuma yake goyon baya shine adalci ana iya samun shugaba koda kafiri ne idan adali ne sai gwamnatin sa yayi kyau kuma sai mutane su bashi goyon baya ina da tabbacin cewa al'ummar jihar Taraba musulmi da a ce waɗanda ba musulmi ba idan suna kan gwamnati suna yi musu adalci ba za su rika damuwa suna cewa dole sai musulmi ba adalci kadai suke nema ba maganar bambancin addini ba amma dole su ne su tashi su nema saboda sun ga waɗancan ba ta iya musu adalci su kuma in sun samu za su musu adalci don haka dole ne ku tashi ku nema kuma ku tashi ku taimaki mai nema saboda ku tabbatar da adalci ba wai don dalilin addininsa ba ku zalunci ne ba kwaso yanzu in tambaye ku tsakani da Allah ana yi muku adalci gwamnatoci nawa kuka yi a wannan jihar amma koyaushe in aka zo zabe sai an nuna abun kare jini buri jini kamar yaki ne na addini ku kuma adalci kuke nema koyaushe idan malai ya tashi magana za ga ya fitar da statistics ne na gwamnati mu ba a bamu wakilci ba mu ba mutane ba ne mu ba a bamu mukamai ba mu ba ma da haƙƙi ne mu ba 'yan Najeriya ba ne mu ba 'yan jihar Taraba ba ne me yasa zai zama a alƙaluma population ɗinku yana da yawa ko ya fi yawa amma a wakilci a gwamnati kuma ake ƙasƙantar da ku wannan adalci ne ba adalci ba ne me yasa kowane gwamna idan ya zo idan zai naɗa cabinet ɗinsa a state executive council me yasa ba zai sa adadin gwargwadon wakilci na gwargwadon adadin musulmi sai ya sa a cikin cabinet ɗin ba me yasa ake nuna bambanci me yasa don haka musulmi suna damuwa da wannan gwagwarmaya ba wai don dalilin a'a don shi addininsa ba saboda ba sa son yin adalci ne amma in musulmi ya zo na tabbatar zai yi adalci wa musulmi kuma zai yi adalci ma waɗanda ba musulmi ba saboda haka dole ne ku tashi ku yi aiki dole ne ku tashi ku yi jihadi domin ku tabbatar da adalci kuma jihadi ba don ku kashe kowa ba, jihadi da ƙuri'ar ku domin ku zaɓi wanda ya dace. Lokaci yayi da ya kamata a ce musulmi ku haɗa kanku ku yi wannan. Sai na tambaye shi, to menene matsalar, me yasa kuka kasa kafa gwamnati? Yace kabilanci. Kuma wannan gaskiya ne, saboda har yanzu ku yi hakuri, ba zagin ku nake yi ba, ba ku san ciwon kanku ba. Idan dai har yanzu in an zo zaɓe, wai ba za ku rinƙa duba addinin mutum da kuma yanda zai muku adalci da shi yaya yake ba, sai ku rinƙa duba shin ɗan ƙabilar kaza ne, shin shi ɗan ƙabilar kaza ne. Yanzu don Allah, abinda za ku tsaya kuna dubawa kenan? Ai, ba ruwanka da yaren mutum. Menene capacitinsa, menene qualitinsa, menene kuma abinda kake da tsammani daga gare shi a kanka, ba wai wace ƙabila ya fito a ciki ba. Haka idan ba ku gyara wannan ba, Allah ba zai gyara muku ba. Allah ya yi alkawari, ya ce shi ma yana kallo, kuma ku ci gaba da kallo. Tunda ba za ku gyara ba, Allah ba zai gyara muku ba. Kuma wallahi, abinda ba ku zaɓa ba, Allah ba zai turo mala'ikunsa su yi zaɓe ba. Su mala'iku in sun zo ba zaɓe suke ba. Ma nunzilul mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idhan munzirin. Ran da aka turo muku mala'iku, to za ku bar garin ne. Zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu irin wannan matsalar taku ta kabilanci, shi yake faruwa a duniya gaba daya. Sai ya tashi ya yaki wannan abun, saboda nasarar kafa gwamnatinsa da ma annabtarsa ba za ta taba samuwa ba, sai ya kashe wannan cutar ta kabilanci. Ya tabbata a cikin hadisi, cikin Sahihul Bukhari, daga Abdullahi, daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare yarda ga Jabir da babansa, yace mun tafi yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai wani daga cikin mutanen Makka muhajirai mai yawan son wasa da tsokana, sai ya naushi wani dan Madina, ya naushe shi ta baya naushi mai muni da har ya masa roƙi. Sai wannan mutum sai ya ƙara, to tunda shi dan ansar ne, wanda ya naushe shi kuma dan muhajirun ne, dukan su musulmi ne fa, sai ce ya lal ansar, yace ya ku ansarawa, an daki dan uwanku, ku tashi ku rama. Sai wasu kuma cikin muhajirun suka ce ya lal muhajirin, ya ku muhajirai, gashi fa yau ana so za a taba ku, za ku bari a taba ku? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje an fara kowa ana kirari, kowa yana fadar daga ina ya fito, mu ɗan Makka, mu ɗan Madina. Sai ce kai me nake ji? Sai suka ce wane ne yayi kaza, wane ne yayi kaza. Sai ce ku dakata, ba wannan ba tuku, da'uha fa innaha khabitha, ku bar wannan maganar ta kabilanci, saboda kazanta ce, bazan yarda da ita ba. A wata riwaya fa innaha muntina. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abida'wal jahiliyyati wa ana baina azhurikum, yace yanzu za ku maida mu jahiliya ina nan, to bazan yarda da wannan ba. Kafin a zo maganar a nemi haƙƙin mutumin fa, ba ta wannan ake ba, yanzu a gyara wa mutane tunaninsu akan shin in za ku kawo gyara sai da sunan kabilanci. Wannan ya zalunci wannan, a nema masa haƙƙin sa mana, amma ba sai an yi maganar ƴan bangare kaza, ƴan bangare an taba shi saboda shi dan kaza bane, a'a, a yi masa ne saboda an ya dace da adalci, amma ba don saboda ya fito daga kabila kaza ko yanki kaza ba. A addinin musulunci, fifiko da daraja da matsayi da ke tsakanin ni da wane da wane da wane shine wane ne yafi gaskiya da rikon addini, ba wane ne wanda ya fito daga yanki kaza ko kabila kaza ba. Ko me ya mallaka? وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. با كومي يكي مسؤول كوكوسا كوكوسان شيء أبنجي با ندق دوكي يركو كو متأيونكو سيدة أيوكمكو دكوما إيمانكو. وانا أبن قد أكسوس كي نونة أو كاكتان أدم إلا من آمن وعمل صالحا da kuma inna akramakum inda Allahi atqakum, taqwa da imani da aiki na gari waɗannan su suke sa a ce wane yafi wane takawa kuma tunda ba ganinta ake ba baka ce ni ne nafi takawa don haka ni Allah ya fi so a'a fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah shi ya san wane ne yafi takawa don haka mu mu kyautatawa mutum zato saboda abinda muka gani a zahiri hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu huraira Allah ya kare yarda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu duk wanda aikin sa yayi baya da shi dangantakar sa ko matsayin sa a cikin al'umma ba shi zai matso da shi ba mu auren mu aikin ka shine zai matso da kai ba wai kabilar ka ko matsayin ka a cikin al'umma ba ya tabbata a cikin sahih al-bukhari da muslim daga abu daga abdullahi ibn mas'ud Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa minna mallatamal hudud wa shaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyya yace duk wanda yake abubuwa irin na zamanin jahiliyya an yi masa mutuwa sai ya rinka marin fuskar sa ko wani abun bakin ciki ya same shi ya samu karayar tattalin arziki ko an yi gobara a gidansa sai rinka yaga rigar sa da kuma mutumin da yake nuna bambanci na cewa shi dan kabila kaza shi dan yanki kaza don haka yafi wani yace wannan baya tare da ni bana tare da shi kuma idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da kai sai in ga wanda zai yi tarayya da kai kuma kai albarka don haka duk wanda manufarsa a ko menene kabilanci ne da nuna shi dan yanki kaza ne yafi wani wannan ba zai taba yin albarka ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baran-baran da shi الإمام البيهقي أشكن شعب الإيمان يروي تو دغ جابر بن عبد الله حديث ده malamai suka ce hasan ne ko sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa aziya ce da mutane ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadla li arabiyyin ala ajami wala li ajamiyyin ala arabi wala ahmar ala aswad wala ala aswad ala al ahmar illa bit taqwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku mutane ku sani da cewa ubangijin ku guda ɗaya ne sannan uban da ya haife ku wanda shine tucen halittar ku shi ma guda ɗaya ne ta ina kuka bambanta ku sani da cewa babu wanda yafi wani saboda dalilin shi balarabe ne wannan kuma ba ajame ne sannan ba wani da yafi wani saboda shi ba ajame ne wancan kuma balarabe ne abinda yake sa wani yafi wani shine tsoron Allah hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim shi ma daga jabir dan abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin aikin hajjin sa wanda shine aikin hajjin bankwana yayi wa mutane huduba mai ratsa jiki a cikin hudubar sa yake ce da mutane inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة يتشي ياكو متاني كساني تشيوا دجنن نكينكو ددوكيو ينكو دكما واتو متنشنكو دوكا سنة دا الفرماء أتاكانينكو kada wani ya ci dukiyar wani saboda shi dan kabila kaza ne dukiyar su wane ta zama tasu kada wani ya taba lafiyar wani ko jinin sa saboda wancan din dan kabila kaza ne shi jinin su yana da arha na su wane yafi tsada kada wani ya taba mutuncin wane ko ya kaskantar da shi saboda wai bambancin kabila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku matsayin ku daya ne wajen tsadar jinin ku wajen alfarmar dukiyarku wajen kuma darajar mutuncinku duka iri ɗaya ne kar wani ya kaskantar da wani ku sani suna da alfarma kamar yadda nan garin yake da alfarma makka kamar yadda wannan ranar take da alfarma yawmun nahri yawmul hajjil akbar kamar yadda kuma wannan wata yake da alfarma wato watan zulhijja sai annabi sallallahu alaihi wasallama don ya ƙara sharhin wannan abun ya nuna sai ya ce ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع دو وني أبين دو كسان أنا يي ألوك جاهلية دقا يونا تاكي شي ya zama an jefar da shi, an nisantar da shi daga addini, babu mu babu aikin jahiliya. Don haka kabilanci irin na jahiliya da nuna bangaranci irin na jahiliya, wannan babu shi a cikin addinin musulunci. Jama'a, mun karba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka in dai har mun karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to mu ma duk wani abu na jahiliya irin na nuna kabilar wane, ya zamu zabe shi gwamna ya fito daga yan kabila kaza, wane ya fito daga yanki kaza, wane ma dan kauye ne, wane dan kaza ne, wannan duka ba dan kabila kaza ba ko ba dan gari kaza ba, wannan yana cikin abin da yake damun wadansu jihohi da yawa daga cikin jihohin arewacin Najeriya. Irin wannan bambance-bambance dan yankin kudu, dan yankin arewa, dan yankin wacece, su wane ta yaya za su yi gwamna, wannan yana daga cikin abin da yake kai mu baya, kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaka, yace wannan yana daga cikin al'amarin jahiliya. Yanzu kasashen da suka ci gaba a duniya, in mutu ya tashi ba a ma jingina shi ba da sunan garin su ba, ba wani mune ma kadai ake a ce wani ta faɗi sunan garin su ko sunan ƙauyen su, sai a ce dama dan gari kaza ne. Su Bature kawai wane ne aka ga yana da capacity da zai performing? Ba ruwan su da ina ka fito, ba ruwan su da ƙauyen sa ko ina ya fito, yaya yake kuma menene shi zai musu? Wannan shine gaskiya. Yaya zamu bari mutanen da ba musulmi ba, wanda su ma suna cikin jahiliyar inna addini ne, amma zama sun fi mu wayewa akan duniya, da addini da rayuwa wanne ne fi tsada? Allah ya sa ka gane addini ma ballanta na rayuwa. Yaya za ka bari wanda bai gane addini bai fi ka gane rayuwa? Ai, asalin wannan rayuwar fa saboda ku Allah ya yi ta. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyama. Duk jin dadin duniya na Allah ce yayi don masu imani ne, waɗanda ba su da imani su dukkan su suna cin rabon sauran su din masu imani ne, domin Allah bai yi wannan duniyar domin wanda zai saba masa ya ji dadi a cikin ta ba. Muna dai ta karanto hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam al-Bukhari Allah ya kara rahama a gare shi, ya rawaito hadisi daga Al-Ma'rur ibn Suwaid, yake cewa ya hadu da Abu Dharr Al-Ghifari, Allah ya kare yarda gare shi, sai ya ganshi da shi da wani, wanin da ya ganshi da shi bawansa ne, amma sai ya ganshi ya musu anko, ya musu set din kaya iri daya, yadda shi ya sa kayansa a hade daga sama zuwa ƙasa haka wancan din ma, sai ce wannan waye ne? Sai ce bawa na ne. Yace bawanka ne ka musu sai ka muku set ka muku dinki iri daya? Sai ce ya abin da yasa, zauna in ga maka dalili. Yace manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya koya mun wannan tarbiyar, yanda bazan kaskantar da mutum saboda wai shi wane ba, ni da shi dan adam iri daya ne. Yace wata rana muka yi zage-zage da wani, sai na ji haushi saboda ni Balarabe ne, shi kuma bakar fata ne. Sai daga ta yaya bakar fata sun samu dama yau a garinmu, har zai samu damar da zai yi sa'insa da ni ina zaginsa yana ramawa? Kawai sai ya ce da shi yabnat sauda ko yabnal mar'ati sauda, ya kai baki dan baka. Yanzu kai har ka isa wannan magana, kana za baki kana gani halitta ta, kana ganin taka, sai wannan mutum sai kai kara wurin shugaba Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah baya karban nonsense. Yana zuwa yace da shi Abu Dharr ne ya zage ni, yace ya zage ka? Ya zage ni, yace wai uwa ta baka. Sai manzon Allah ya kira shi, ya sa aka kira shi, sai ya tambaye shi, sai ya ce ya kuka yi? Sai ya ce gaskiya ne haka muka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'ayyartahu bi ummi, yanzu ka zage shi da hanyar mahaifiyarsa? Mahaifiyarka ce, mahaifiyarsa ce ta maka laifi ko ta maka laifi ko shi ne ya maka laifi? Sannan ita mahaifiyar tasa da kace baka, laifinta ne yasa ta zama baka? Yanzu Ubangiji madaukakin sarki ya nuna bai iya bane akan ta yayi ta baka, ya nuna ya iya akan ka yayi kafari? Yanzu wannan abin da kake ka san munin sa kuwa? Yace innaka mru'un fika jahiliya, akwai sauran jahiliya a tare da kai Abu Dharr. Wannan magana ta bakanta wa Abu Dharr, kuma ta sa shi ya ta da hankalinsa kware da gaske akan yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masa kace kace, saboda yayi magana har an kira maganar da suna jahiliya, ce kana da sauran jahiliya. Abu Dhar fa yana ɗaya daga cikin sahabbai fa masu tsantseni da taka tsantsan akan addini. Ba fa maganan fa ibada da maganan har fa a cikin harkar duniya shi fa yana cikin wanda suka fi kowa zama ɗan taka tsantsan. Amma yau a ce masa akwai sauran jahiliya a tare da kai saboda kana nuna wane kafi shi don kai Balarabe kai fari shi kuma baki ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to daga yau bari in gaya maka waɗannan bayin ɗan uwanku ne bayin Allah ne sai Allah ya sa su a ƙarƙashinku ba don saboda kun fi su ba sai don saboda Allah ya tsara rayuwarsa wane zai ci abinci a jikin wane ne wane kuma zai yi hidima wa wane amma dukkanku bayin Allah ne. Don haka idan kuka zo ku yi mu'amala da su irin yadda za ku yi da sauran ‘yan uwanku in kun ci abinci ku ci da su in kun yi tufafi ku tufatar da su idan kun sa su aiki ku sa su aiki irin wanda za su iya ba wanda ya fi ƙarfinsu ba in kun sa wanda ya fi ƙarfinsu ku taya su ku yi aikin tare kai Ubangida shi kuma bawanka wannan shi ne koyarwa ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abin ya jijjiga Abu Dhar kuma ya karɓa ya ce shi yasa wannan bawan nawa ka ga na girmama shi yasa kaga ina yi mana kaya iri daya yanzu duk mutumin da har ka kai ga za ku yi muku set iri daya to za ku bambanta abinci za ku bambanta a wajen ai ina tsammani har a nema ma in ka fara nema yace shi ma yana so sai ka janye ka bar masa. Wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa kenan. To balantana mu ga mu gaba ɗaya mu bakake ne duk nunu amma wai ka ce ka tsani wane to akan me ka fi shi kai gara-gara Balarabe ma in ya ce baya son bakar fata amma da kai da shi dukanku in ba in farin fata mai son kabilancin ko unsuriya ko racism in ya ganka dukanku yana ganin ku kaman bayi ne suna cewa kun fito dukanku daga homo habilis an ce dukanku asali birrai ne kai kuma ka zo kana zagin wani shi wani yana zagin ka to me amfanin wannan rayuwar gaba daya. Ya tabbata a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala kad azhaba ankum ubbiyatal jahiliya yace ya kamata ku sani ku musulmi Allah ya tafiyar muku da girman kai da jin kai da tinkafo irin na jahiliya wa fakhraha bil aba da mutum zai ce sai ni wane dan gidan wane dan gidan wane ni ne ubana wane to sai me kuma kai kuma waye ba maganar babanka muke ba yanzu. فالناس مؤمن تقي وفاجر شقي متاني كلا بيوني كدي ده متومين كيركي ده متومين بنزا با روان مو ده وني كاي دان انا كاي دان واني ابو كوي كاي متومين كيركي ني كو كاي متومين بنزا شي ني بامبانشي انتم بنو ادم وادم من تراب حديثي cikin sahih muslim daga abu huraira Allah ya kare yarda gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ithnatani fil nati huma bihim kufr shi akwai dan su abuwa guda biyu na dabi'un mutane kafirci ne yake tare da su a ciki shine na kufrun duna kufur. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'nu fi an-nasab wato sukar mutum da zagin sa da bakanta shi saboda dangantakar sa shi ya fito daga kabila kaza ko yare kaza ko kuma mutanen gida kaza wan niyahatu 'ala al-mayyit da kuma yin kuka da kururuwa akan mutuwa. Al-Imam Tirmidhi hadithin Al-Irbad ibn Sariya wanda duka kun sani wadannan hadisai guda biyu na karshe su ne za su zama mana abin da zamu rufe da shi akan maganar shugabanci da maganar siyasa. Don Allah ku dawo cikin hayyacinku da nutsuwarku idan ɗan takara sun fito ku haɗu da ku da shugabanninku na addini da ɗan gwagwarmayarku na siyasa da wayayyun cikinku su haɗu su fitar muku da mutumin da ya cika ka'idar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutumin kirki mai adalci yace annasu mu'minun taqi wa fajirun shaqi mutane kala biyu ne ba ruwanku da criterion dan ina daga wani yanki wani yare wace ce wannan duk ku ajiye shi yace kawai akwai mutumin kirki akwai mutumin banza wannan da shi ake duba mutum wajen auna cancantar ta akan shugabanci ba maganar ina ya fito ko ya yake ba wani fa saboda shirme in aka sa poster waye ya fi iya zama da kwalisa da capacity a hoto da shi zai zabe shi to ai kai ne ka rasa capacity in kace zaka bi irin wannan wallahi zaka je ka jawo kanka jangwangwan ba ta adon mutum ake dubawa ba me zai zo yayi muku? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin al-Irbad ibn Sariya, yace usikum bi taqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abd 'abdin ma sai yace habashi, yace ina muku wasiya in za ku karɓi wasiyata da cewa ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya ga shugabanni, ku dora wa kanku shugaba in kuna da dama kuma ku yi masa biyayya, wannan shugaban in dai ya dace koda bawa ne kuma dan Afirka. Yana gayawa Larabawa ne fa a wancan lokacin, wanda sun san al-Ahbash a lokacin a wurin su duka bayi ne, shine yake ce musu koda irin su Bilal, koda irin su wane-wane da kuka san da cewa Habashawa ne, to in suka zama shugabanni ku yi musu biyayya. Yanzu idan Balarabe za a ce masa yi biyayya wa dan Habasha, to me zai sa kai dan Taraba don kana jukun ko kana wurkun ko kana Bafulatani ko Bahaushe ba za ka yi biyayya wa dan wata kabila ba? Bambancin da ke tsakaninka da shi ya kai bambanci da ke tsakanin Balarabe da dan Afirka, kuma dan Afirkan bawa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa ma a hadisin da ke cikin Bukhari daga Anas dan Malik, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun kana ra'suhu zabib ka anna ra'suhu zabiba, yace ku yi biyayya ga shugaba, ku saurara gare shi, kuma ku bashi hadin kai da goyon baya, matukar yana muku adalci da abin da ya dace, koda munin sa ya kai kansa in ka gani kamar kwayar zabibi, shine busasshen inabi. Kasan ai in wani mutumin yayi muni zaka ga kansa dan jarabi, to koda in ka ganshi zaka iya cewa kan wannan kamar dinya, misali kenan. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai masa biyayya irin biyayyar da zaka yi wa shugaba, kowani iri ne, matukar shugaban da ya dace ne a kanka. Haka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi misali da irin waɗannan ai musu biyayya, to me zai samu kuma mu zo mu jefar da wannan, sai mu koma muna binciken maganar kabila kaza maganar kabila kaza. Wannan dalilin ne yasa ake yi muku tsarin divide and rule, sai aka dora ku akan kabilanci. A madadin in za a dauko mutum a ce daga local gamman kaza ne ko daga ward kaza ne, sai a dubi su wane ne suka fi yawa a cikin musulmi kuna da rinjaye, amma sai a ce an dauko musulmin dan kabila kaza ne, don haka su kuma minorities ne, sai a dauko daga kabila kaza, sauran duk da cewa ba musulmi bane sai suke tunda dai dan kabilan mu ne ai ya wakilce mu da wannan wayon ne aka yi, sai aka doddora muku waɗanda ba musulmi ba kuma ba za su yi muku adalci ba, sai su zauna su ci su cinye a daki, daga baya sai dai in sun cinye daga baya a san muku sudi. Wannan kabilancin ne ya jawo muku. Don Allah ina roƙon ku, saboda Allah ku bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'uha fa innaha muntina, ku bar wannan kabilancin, kabilancin ne yana da wari kuma zai ci gaba da cutar da ku. Allah ka sa mu gane kuma mu yi aiki da abinda muka gane. Abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada, kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala azkal bashariya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya a bayan wannan darasi mai ratsa jiki kuma wanda yake dauke da darussa da izina a ciki da jan hankali kuma da ya fito daga bakin Professor Mansur Isa Yalwa hafizahullahu ta'ala, ban ga abin da zan kara da sunan taliki ba, to amma ba yadda na iya tunda an ce sai na yi magana in ce wani abu ko da na minti uku ne ya zama da ya banki ba, amma dukkan abin da ya kamata a faɗa an faɗa. Mas'ala ta kabilanci mas'ala ce da za ka iya cewa cuta ce ta ɗan adam da ɗaɗɗiya, kuma har yanzu
ana fama da ita musamman al'ummar musulmi, ku dai abin da ya sa muka fi tsorace muku, muka fi jiye muku tsoro, saboda wannan cuta tana musguna muku, kuna rayuwa a cikin kaskanci da damuwa tsawon lokaci. Amma ko wurarenmu ana fama da irin waɗannan matsaloli. Asalin ƙabilanci zalunci ne, babu alheri a cikin ƙabilanci ko nasisin kwabo. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙe shi iya ƙoƙarinsa, saboda yana hana ci gaba, yana hana tabbatuwar imani, yana hana kawo gyara, yana hana duk wata maslaha. Lokacin da malam yake karatu, da ya ambaci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yaƙi da ƙabilanci, ya fara ba da misalai, sai wani bai faɗo mu a raina. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba wa sahabbansa labari, yake cewa wata rana na halarci wani taro na yarjejeniya a gidan wani da ake ce da shi Abdullah ibn Jada'an. Wannan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi bayan yana annabi manzo a garin Madina, kuma wannan labarin da yake bayarwa ya faru shi kuma tun yana dan shekara 20 a duniya. Yace na halarci wani zama a gidan Abdullah ibn Jada'an a Makka, akai wata yarjejeniya. Yace wannan yarjejeniya ba zan so in warware ta ba, da za a bani garken raƙuma a madadin haka. Yace kuma irin wannan yarjejeniya yanzu a musulunci a kira ni cewa a zo a yi zama a yi irin ta, zan amsa. Abin da ya faru kuwa, wani Zubaidi ne daga ƙasar Yemen ya shigo da kayansa na sayarwa garin Makka, sai wani daga cikin sarakan Makka, ɗan Qurayshawa, ɗan dangi, sai ya saya, sai ya hana shi kuɗin. Ya karɓi kayan kuma ya hana shi kuɗin, kuma kuɗi ba kaɗan ba. Ya ce na ƙarfi ne, kai ɗan gari ne, kana waruwari, kana baƙo, ka shigo garinmu, to kaje duk wanda za ka je karɓa maka, je karɓa maka. Saboda rayuwa ce suke a wancan lokacin, kura ta ci kura, kowa abin da ya ga dama yake, kowa takawa ake, kawai wanda ya fi cancanta shi ne wanda ya fi ƙarfi. To sai Az-Zubair ibn Abdul-Muttalib, sai labari ya same shi. Wannan mutumin ya je kai masa kuka, ya gan shi dattijo, na zo garinku, amma ɗan garinku ya walakanta ni, saboda ni ba ɗan gari ba ne. Kaji abin da na zo da shi, ga kuma abin da ya mu. Zubairu ya ce to ba za ta sabu ba. Sai aka yi kira, aka kira dattawa na garin Makka, na jahiliya, masu faɗa aji, aka ce a kira Muhammadu Amin. A kira Muhammadu wannan zaman a yi da shi. Yana matashi, amma an yadda da basirarsa, an yadda da hankalinsa, ana sa shi cikin manya. Yaro da gari abokin tafiyar manya. Aka yi zaman da annabi sallallahu alaihi wasallama yana ɗan shekara 20, sauransa shekara 20 ya zama annabi lokacin. Aka ce an ja layi, daga yau ba a garin Makka ba. Duk wani sauran ƙabilanci an kawo ƙarshensa, duk wani azzalimi sai an karya shi, an karɓa abin da ke hannunsa na zalunci. Kuma yanzu a kira wannan mutumi da ake ce masa Al-As ibn Wa'il, a kira shi ya zo ya kawo haƙƙin wannan mutumi, a kuma ja layi daga kansa. Ba za a ƙara yi ba, matuƙar akwai dattawa a Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka, kuma yanzu yana annabi ya ce da za a gayyace shi a ce yau akwai wani gari da ake irin wannan, kuma kafirai ne garin, a gayyace shi yana annabi a irin wannan zama a kawo ƙarshen ƙabilanci, ce zai amsa. wannan yana nuna maka irin yadda kawo ƙarshen kabilanci yake da muhimmanci da kuma yadda kabilanci yake da hatsari. Babu wata lema guda ɗaya da take hada mutane su dunkula su zama abu ɗaya kuma su cimma manufofi kuma su yi abin kirki a rayuwa in banda lemar musulunci. Idan aka tsallake wannan lemar to an fada cikin fitina. Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Su ma inda za su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi, Allah ya ce to sun samu shiriya. Idan suka juya baya ba su yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi ba, to suna cikin ɗaiɗaituwa da rabuwar kai. To ya kudin za ku yi imanin amma ba ku yi riko da imanin ba? Yadda suke cikin rabuwar kai haka kuma kuke cikin rabuwar kai, kowa yana gazara da nasa. To sai a wayi gari muna cikin asarar da Allah ya faɗa, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Duk dan adam, Allah ya ce duk dan adam yana cikin asara sai in waɗanda suka yi imani. Nan ku duba al insan, sai aka ambaci kalma ta jinsi wanda yake kama da mufradi a lafazi, wa in kana ma'anarsa tana bada ma'anar umumi, amma aka ce al insan, lallai ku sani mutum yana cikin asara, sai aka ce illal ladina amanu. Don ku san muhimmancin haɗin kai da dunkuluwa waje ɗaya wajen bada mafita da istisna'i, sai aka kawo jam'i, sai aka ce sai in waɗanda suka yi imani su ne suke fita daga asara. Ma'ana kenan ko da kun yi imani, idan ba ku yi riko da imani ba rabu da asara ba. Kuma yana daga cikin wannan asarar shine biye wa irin wannan kabilanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da malam ya ambata cikin hadisin Abu Huraira da yazo cikin sunan Abi Daud da Tirmidhi, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa inna Allah qad azhaba ankum ubbiyatal jahiliyyati wa fakhraha bil aba. Allah madaukakin sarki ya tafiyar muku da girman kai da alfahari irin na jahiliya, da alfahari da suke yi da iyaye. Allah ya kawar muku da wannan, ya tafiyar muku da shi. Don Allah subhanahu wataala ya faɗi munin al'amarin a ƙarshen hadisin, sai ya ce waɗansu su mai da hankali su nisanci alfahari da mutanen da garwashin wuta ne, su nisanci alfahari da mutanen da turi ‘yan wuta ne, garwashin wuta ne. Me abin alfahari da ɗan wuta? Me abin alfahari da garwashin wuta? Ya ce ko kuma su zama a wajen Allah ƙasƙantattu, ƙasƙancin da sai gyare ma ya fi su daraja. Akwai wani gyare wanda yake tafiya yana tura kashi, afwan akramakumullah, yana tafiya yana dunkula turoso yana tura shi da hanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk mutanen da ba su da kabilanci ba, to lalacewarsu a wajen Allah da rashin kimarsu a wajen Allah ya kai yadda ya kai har wannan gyare da yake tura turoso da hancinsa ya fi su kima a wajen Allah. Idan yana da wata daraja a wajen Allah to ya fi su kima masu kabilanci. Kaga biya yi muni a siffanta ka da wannan gyare, a ce kuma ya fi ka daraja, kuma ba kasancewarsa gyare ba, ba kasancewarsa dabba ba, ba kasancewarsa na rayuwa a cikin kazanta ba, ba kasancewarsa na tura turoso ba, a'a turawan da hanci. Kaga lalacewa ta kai lalacewa, a ce kuma ya fi ka daraja, mecece illarka kabilanci? Ubangiji Allah ka amfanar da mu da zamantakewa da ka hukunta tsakaninmu, ka ba mu fahimta wacce za ta zama mafita a gare mu, ka dunkula zukatanmu ka mai da mu abu ɗaya kamar yadda ka umarce mu. Ubangiji ta'ala ya ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku haɗu gaba ɗayanku da igiyar Allah. Ita ce wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, kada ku raraba. Allah subhanahu wataala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci. Allah ya ba mu shugabanci wanda yake mai amfani a gare mu. Allah subhanahu wataala ya kawar mana dukkan fitina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.